بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقد قال في تنزيله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ولا يعصينك في معروف بأنها النياحة. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالكة والسالكة. والحالكة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والسالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة، وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام لأن مصيبتهم تشغله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نعي جعفر بن أبي طالب لما استشهد بموتة فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Talata 13 ga watan Zulqa'ida, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 10 miladiya ta 2011, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A wannan majalisi namu na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ta ila al-Iraq, majalisin da muke bayanin sakon da Ibn Taymiyyah ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine darasinmu na 40 a jerin gwanan darussan mu kuma a wannan masallaci, wannan shine na 156. Idan ba mu manta darasinmu da ya gabata ba, Ibn Taymiyyah yana mana magana akan abinda ya kamata mutum yayi ko mumini yayi yayin da wata musiba ta same shi, abinda ya kamata ya faɗa, abinda alqur'ani da sunna suka shar'anta, da kuma abinda aka hana yayin da musiba ta samu mutum, shari'a ta hana shi aiwatarwa, kamar kwakwazo da ihu da kuka da kurmato da ainihin yayya ga kayan jikinsa ko kuma marin kansa da sauran abubuwa da suke nuna wato itiradi, wato nuna rashin yarda da rashin amincewa ga abin da Ubangiji ya kaddara. To malai yana kawo mana dalilai daga sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wadanda suka haramta niyaha. Yace: wa qad qala ta'ala wa qad qala fi tanzilihi ya ayyuha an-nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim. Ubangiji yace: ya kai wannan annabi, idan muminai mata suka zo maka suna yi maka mubaya'a, suna maka caffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba, ba za su yi sata ba, ba kuma za su yi zina ba, ba za su kashe 'ya'yansu ba, ba za su zo da wani kira ba tsakankanin da za su kirkiro ko da za su kiro tsakankanin hannayensu da kafafuwansu, kuma ba za su saba maka cikin abinda shari'a ta yarda da shi ba fa bayyihunna to kai chaffa da su wastaghfir lahunna Allah kuma ka nema musu gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan ayar ita ce ake kira ayatu mubayatin nisa ayar da take magana akan mubayar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi da mata wato wacce take magana akan sharuddan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zana musu wanda kuma suka amince da su sharudda ne wadanda maza da mata sun yi tarayya da su sun yi tarayya a cikin su a kuma kowane lokaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji ya ci da shi ya kai wannan annabi idan mata suka zo wajenka mu'minai suna yi maka chaffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba ma'ana za su kadaita Allah su danyanta shi wajen ibada wala yaznina ba za su yi zina ba kamar yanda ake sabon karuwai da waɗanda suke fasikanci da fitsara a lokacin jahiliya har musulunci yazo wasu waɗanda basu musulunta ba basu daina ba to su yi shaffa da kai akan ba za su ci gaba da wannan ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴan su ba kamar yanda a lokacin jahiliya ake kashe ainihin ƴaƴa mata saboda gudun wai kada a ji kunya ko kuma kasancewar ƴa mace ba za ta bada wata gudunmawa a rayuwa ba to ba za su yi wannan ba wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da wata ƙarya da za su kaga ba wata ƙarya da za su kira sakankanin hannayensu da kafafuwansu abinda ake nufi da al-buhtan shine mutun yayi kire yayi ƙarya yayi kasafi ƙaryan nan ta shafi shi shi ko ta shafi waninsa wato ba za su yi ƙarya ga kawunansu ba ko ga mazajensu na aure ko ga wani daban wala ya'sinaka fi ma'ruf ko ba za su saba maka a cikin abinda shari'a ta yi umarni da shi ba ko ta yarda da shi wato za su yi maka da'a cikin dukkan abinda ka yi umarni da shi domin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya saba wa abinda shari'a ta zo da shi saboda haka za su yi masa da'a har akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su wato na yin ainihin kuka tare da daga miliya da dukan jiki da marin fuska yayin da wata musiba ta samu wanda aka san ana yin shi a jahiliya kuma mata su suka fi kowa yin wannan to za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a a wajen wannan ba za su aikata abinda shari'a ta hana ba Allah ya ce to in sun yarda da dukkan waɗannan abubuwan na sharuɗa fa bayyihunna to kai chaffa da su inna Allah ghafurur rahim wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafara ka nema musu gafara bisa gajiya wa su ko kuma bisa kurakuran da za su iya faruwa gare su a wasu lokuta inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai mai yawan gafara ne ga waɗanda suka saba masa idan sun nemi gafararsa mai kyautata wa masu laifi ne idan sun tuba mai yalwar rahama ce rahamarsa ta yalwace dukkan komai shine malai yake cewa kad fassara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qawluhu wa la ya'sinaka fi ma'ruf bi anna an-niyah annabi ya fassara gabar ayar da take cewa wa la ya'sinaka fi ma'ruf ba za su saba maka ba a cikin abin da shari'a ta zo da shi annabi ya ce ana nufin ba za su saba wa hanin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wajen yin kwafadan mutuwa ya tabbata cikin sayyid muslim daga ummu aqiya radiyallahu ta'ala anha tace yayin da wannan ayar ta sauka yubai'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la ya'tinaka fi ma'ruf qalat sai tace kana minhu niyaha daga cikin abinda ba za su saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan sa ba akwai batun ihu da kwakwazo yayin da aka yi mutuwa fa qultu ya rasulullah tace sai nace ya ma'aikin Allah illa ala fulan banda dai gidan suwa ne فإنهم كانوا أسعدوني سن وتديد نيدادي في الجاهلية ألوكة جاهلية سن كنتر من دهان كلي ألوكة جاهلية la budda li min an asra min an us'idahum, to dole ni ma in kwantar musu da nasu hankalin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ala fulan, to banda iyalan gidan wani. A nan malamai sun yi maganganu daban-daban a game da wannan togaciya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa Ummu Athiya. Abinda take cewa lokacin da wannan aya ta sauka, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana nufin kada mata, wato yana daga cikin alkawarin da ya karba a gurin su, kada a ce an yi mutuwa kuma su je su yi ta ihu da keta ainihin sutura su ko da marin fuskar su don nuna bakin ciki. Wannan al'ada ce da ta yi yawa a lokacin jahiliya, har ma akwai waɗanda suka maida ita sana'a. Idan aka yi wa mutum mutuwa, to zai ɗauko masu yin wannan kukan, wanda su aikin su kenan kawai su zo su rashe su yi ta sharara kuka, su gama a biya su abinda aka yi jinga da su, in suna da wani aikin kuma su tafi. To lokacin da wannan aya ta sauka, aka ce to wannan sana'ar musulunci ya soke ta, kada wanda ya yi sawa'un za a biya shi ko kyauta zai yi, kada a samu wacce ta yi. To sai Ummu Athiya ta ce, ya Rasulallah, illa ala fulan, akwai gidan suwa ne? Lokacin da aka yi min mutuwa sun zo sun taya ni wannan kukan mutuwa din, sun kwantar min da hankali, ya kamata in biya su, a ba ni dama in biya su, sannan kuma dokar ta ci gaba da aiki a kai. To Annabi ya ce illa ala fulan, an yi togaciya. To shine malamai suka tsaya akan wannan togaciya mai take nufi, wasu suka ce wannan hususiya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ita Ummu Athiya da shi, saboda haka banda ita kuma babu wani wanda aka bashi wannan dama, tunda ta yi musu alkawari, to in ta je ta warware wannan alkawarin shikenan. Da haka wasu suka fassara illa ala fulan, wasu kuma suka dauki akan cewa wannan illa ala, wannan istisna'i din illa ala fulan din, ana nufin ki sai dai gidan suwa ne, amma ki yi musu yadda shari'a ce ta fuskar taziya da nema musu gafara da nuna lallashi, amma ba ki yi abinda shari'a ta hana ba. Saboda haka istisna'in ya zama munqati'i ne, ba shi da alaka da almustasna minhu. Saboda haka illa ala fulan fa innahu yusra'u laki ta'ziyatuhunna, ay yadda ki je ki ta'ziyar su, ay yadda ki je ki tasliyar su, ki kwantar musu da hankali, ki sa wato ki gaya musu kalmomin da za ki lallashe su da su, ba wai ana nufin ta je ta yi musu abinda shari'a ta hana ba. To akwai wajen maganganu biyar malamai suka yi akan wannan tasniya din, wanda istisna'i din wanda Abu al-Abbas al-Qurtubi ya yi kaito su a cikin littafinsa al-Mufhim. Abinda muke so kawai, ko Ibn Taymiyyah yake so kawai a fahimta daga nan, shine ayar al-Qur'ani ta sauka wacce a ciki ta yi ishara zuwa ga haramta an-niyaha, wato koke-koke lokacin da aka yi mutuwa. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحارقة والسالقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينون براءة ينون باروانش دقما ترتك أشك قاش تسبب لمصيبة تساميتا والسالقة دوشتك أقمرية تتنى فوكا سبب لمصيبة تساميتا. النبي يتشي باروانش دونا حديث نيدا إمام أحمد دا أبو داود دا ابن خزيمة دا وسنس سكر ويتو daga Ummu Athiya radiyallahu ta'ala anha, tace yayinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, ya tara matan mutanen Madina gaba daya a wani gida, ya aika musu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ibn al-Khattab ya tsaya a daidai kofa yayi sallama, sai ya ce da su fa qala ana rasulu rasulillahi ilaykunna, akwai ana rasulu rasulillahi ilaykunna, تبايعنا على ان لا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا. قلنا نعم. فمد يده من خارج البيت وبددنا ايدينا من داخل البيت. يتشي ني من زم ايكين الله ني زوا غريكو اكن كوي تفا بزا كوي شركا دا الله با بزا كوي ساتا با بزا كوي زنا با سكتشي ايه انت تشي مكتشي ايه من يدا مكا. فمد يده من خارج البيت يشنف لها ننسى دا قواجي mu kuma muka shimfiɗa hannunmu daga cikin gida, wato ba tare da sun miƙa hannunsu zuwa hannun shi sun yi mubaya'a yadda maza suke yi ba. Wannan yana nuna haramcin mace ajnabiya wacce take haramun ga mutum ta miƙa masa hannu ya karba, kamar yadda wasu suke kokarin halattawa, wasu suna kokarin su ce ba komai, mace za ta iya mika wa namiji hannu su gaisa ko da kuwa ajnabi ya sace wacce ya haramta, ta haramta a kansa ba tare da aure ba. Akwai waɗanda suke kokarin halarta wannan saboda ta zama al'ada ce ta wasu ƙasashe kamar ƙasar Sudan, zaka kuma har ma wasu ƙasashe da dama na Larabawa banda Sudan an maida ita wato wata ɗabi'a ce, mace za ta haɗu da namiji ta mika hannu su gaisa. To akwai waɗanda suke kokarin sai sun kare wannan al'ada ta mummuna duk da cewa nusus na shari'a suna nuna haramcin haka, su ce ai babu wani abu idan har da kyakkyawar zuciya ne ba wani abu, inda har da ikhlasi za ku gaisa ba tare da kaji wani abu ba. To ya za a yi a san akwai wannan ikhlasi ba da shakkiyanci, a ce wai ka miƙa hannu ga matar da ba taka ba kun gaisa, wai kuma a ce wai da tsaftatacciyar zuciya. Ai ba su fi annabi sallallahu alaihi wasallam tsaftar zuciya ba, amma abu baya a ta mata da yayi kamar yadda ya zo a cikin hadisi bai kama hannun kowace mace ba. To in ikhlasi ne da tsaftataccen zuciya da waye zuciya su ta kai ta manzo Allah ne, shi da aka fitar masa daga raban shaidan daga cikin zuciyarsa gaba ɗaya. Ubangiji ya yalwa cikin dinsa, alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra, waye ya samu wannan ba, amma bai yarje wa kansa yayi haka ba. Yace shi baya ana la usafirun nisa, haka yace bana hannu da mata saboda yana tuhumar kansa ko ko saboda baya da tsakkake zuciya ko dan baya da ikhlasi. To kaga wani malami ya ce shi yana da ikhlasi, shi dan da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan manufa yake yi, dan haka zai iya kama mace su gaisa, wacce kuma ba muharramiyarsa ba, ba matarsa ba, ba yar uwarsa ba. Babu shakka wannan wato tabargaza ce kuma ta'addanci ne ba karami ba. Har ma kaga wasu suna kokarin wai Allah ya ce al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'dhum awliya uba, mu'minai maza da mu'minai mata Allah ce duk ƴan uwan juna ne, saboda ka yana daga cikin ƴan uwantaka kuma ku gaisa da mutum. Wato duk abu yadda ƴan uwantaka za su tabbata sai ka miƙa hannu kun gaisa, sannan za ku zama ƴan uwan juna. To wannan kuskure ne. Isma'il daga cikin masu ruwayar wannan hadisi yake cewa na tambayi kakata Ummu Atiyya game da fadar Allah da yace wala ya'sinaka fi ma'ruf, tace na hana anin niyaha, wato ya hana mu irin kwakwazo na mutuwa. Wa qala Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace kunna na'uddu al-istima'a ila ahli al-mayyit wa san'atuhum at-ta'am lin-nas min an-niyaha, mun kasance wato mu sahabbai muna lissafa taruwa a wajen wanda aka yi wa wato wadanda aka yi wa mutuwa da yin suga abinci ga mutane, yana daga cikin muna lissafa wannan daga cikin wato anniyaha kwakwazan mutuwa. Wa inna masunnatu, abinda yake sunna an yusna ali ahli almayyit ta'am, su wadanda aka yi mutuwa ayi musu abinci akai musu, wanda ita ce sunna, da anna musibatahum tashghaluhum, don musibar da suke ciki za ta shagaltar da su. Kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma nu iya Ja'far ibn Abi Talib, yayin da aka kai masa labarin kashe Ja'far ibn Abi Talib da masu shida bi mu'ta, yayin da ya shahada a yakin mu'ta, fa kala sai annabi yace isna uli ali Ja'far ta'ama, ku yi wa iyalan gidan Ja'far abinci. Fa qad ja'ahum ma yashghaluhum, abinda zai shagaltar da su ya zo musu, wato shine maganar ko labarin mutuwar mai gidansu shine Ja'far ibn Abi Talib. Wannan matsala malamai sun yi magana a kanta, wato sai malamai duk sun yi ijmali akan haramun ne wani ya rasu, wasu su tare a gidansa ana musu abinci suna ci har na wasu kwanaki. Wannan malamai sun yi ijmali akan haramcin wannan, babu wanda ya ja a kan haramcin wannan, wato wasu su duka zama a kofar gidan wanda aka ana fito musu da kaɓaki suna ci kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, wannan haramun ne bil ijma, babu wanda ya halatta wannan. Inda aka samu saɓani shine ana iya zaunawa wato waɗanda aka yi wa mutuwa suna iya zaunawa a gida ko a masallaci ko a kofar gida dan a rika zuwa ana musu ta'aziyya ana tafiya to nan dai aka samu saba amma ba maganar ka zauna ka abinci ka ci ba kuma abincin daga gidan mamacin wannan malamai ba sa ja ba sa wato sabani akan wannan a fahimci wannan inda suke magana shine wato inda suke sabawar shine shin ya halatta ai zaman karbar ta'aziyya ko bai halatta ba to wasu suna cewa bai halatta ba wasu suna cewa zaman karbar ta'aziyya bai halatta ba idan an yi wa mutum rasuwa ayi mata ta'aziyya duk inda aka gamu da shi kamar a masallaci ko a makabarta din lokacin da aka binne mamaci kafin a watse ayi mata ta'aziyya don abin da ake nufi ta'aziyya shine wato lallashin sa da yawa mamaci addu'a to ayi mata a inda duk aka gamu da shi ko a kasuwa ko akan hanya ayi mata ta'aziyya amma kada a zauna a gida a rika zuwa dan wasu kwanaki baya zuwa ko ina mutane da zuwa su yi mata wasu daga cikin malamai suna ganin wannan ya saba wa sunna amma Imam Shafi'i yana cewa wannan yana daga cikin al-ma'tam wato zaman mutum a gida yana cikin al-ma'tam wanda kuma al-ma'atim taro da haduwa saboda an yi mutuwa ba ta halatta ba Imam Shafi'i yana hanawa Abubakar Tartushi mai littafin al-hawadith wal bid'ah sai da cikin malaman malikiya shi ma yana cewa malamanmu na malikiya amma ulama'u na malikiya fa yaquluna la yajuzu at-tasaddi lit-ta'ziyya baya halatta zama dan karbar ta'ziyya wannan a cikin littafin sa al-hawadith wal bid'ah ce a gurin malamanmu ba halatta in kuma an zo an samu mutum ne a gida aka yi masa ta'ziyya ba wai taro aka yi aka zazzauna ba wannan babu komai amma a zauna saboda kawai karbar ta'ziyyar yace a cikin littafin sa al-hawadith wal bid'ah mu malamanmu na malikiya ba su yadda ba galibin malaman hanabila su ma akan wannan suke imamu ahmad kamar yadda yazo a cikin su'alat na abi dawud as-sijistani mai littafin sunan yana da tambayoyi da yawa imam malik imam ahmad ibn hanbal kasancewa sa malamin sa ke tambaye su cewa ya halatta idan yau mutum mutuwa ya zauna ana zuwa ana masa ta'ziyya kai ya je ko ina sai ya ce la yu'jibuni dhalika fa inna fihi ta'ziman lil mayyit aw lil maut kamar yadda yake a cikin littafin su'alat abi daud shi ba wannan ni ba bani sha'awa domin ina jin tsoron fa inni akhsha an yakuna fi dhalika ta'ziman lil ina jin tsoron ya zama akwai girmama mamacin wato wata hanya ta nuna girma ga shi mamacin wanda ba shari'a ba ta zo da shi ba ko kuma ita kanta mutuwar wato kamar akwai wani abu na kambamawa da kuzuzunta sha'anin mutuwar wanda shari'a ba ta zo da shi ba shi yasa Imam Ahmad shi ma ya hana to haka nan su ma al-ahnaf kamar yadda ke cikin littafin raddul muhtar na ibnu abidin sharh raddul muhtar na ibnu abidin shi ma ya yi kaito cewa a gurin su ba a yadda ba da yawa daga cikin malamai suna da wannan ra'ayi suka ce daga cikin hujjojin su akwai wannan hadisin na Jarir ibn Abdullah al-Bajali wanda yake cewa wannan hadisi yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah yana cewa kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'atuhum at-ta'ama lin-nas min an-niyaha muna daukan haduwa a taro a gidan mamaci ko wadanda aka yi wa mutuwa da yin abinci da za su rika yi ga mutane yana daga cikin niyaha kuma an hana shari'a ta hana wanda ra'ayin shine Ibn Qayyim ya ambata a cikin Zadul Ma'ad shine ra'ayin Ibn Uthaymeen Muhammad ibn Salih ko Muhammad Salih ibn Uthaymeen a cikin fatawarsa yana da majmu'u fatawa na Ibn Uthaymeen mujalladi na 17 ya yi tsawaita dan shi yana tsanantawa sosai akan matsala har ma yana hikaito cewa akwai waɗanda ma har suka bata da shi kan wannan akwai wanda an yi masa rasuwa ya buga waya ya yi masa ta'ziyya masa addu'a ashe shi ya ji ba daɗi kamar bai ɗauki mutuwar da aka yi masa a bakin komai ba to shine daga baya rubuta takarda tare da hujjoji da dalilai yana nuna masa cewa wallahi shi yana ganin abin ta fuskar addini ne ba wai ko dan bai damu da mutuwar da aka yi masa ba don abin da ya samu dan uwanka musulmi na bakin ciki kai ma ya same ka wanda ya same shi na farin ciki kai ma ya same shi saboda kai rubuta masa takarda tare da nakalto maganganun malaman da muka ambata da ma waɗanda ba ambata ba don ya karfafi a sha'aninsa yana cewa idan mutumin makusanci ne ana ga cewa in ba aje an yi masa irin wannan ba lillahi ba to aje amma batun a hadu a ci abinci a rika zama ana cin abinci a wannan ba wani sabani abu wasu kuma suka ga cewa ba wani abu abinda aka hana shine hada abun guda biyu wato hada abun guda biyu wato ya zama an zauna ana karbar taziya kuma wasu sun zo sun ki tafiya har suna jiran sai an yi abinci a fito da shi wasu suka ce wannan shi aka hana amma in kawai dai mutun da ɗan uwansa su zauna a gida don su sauwake wa masu yi musu ta'aziyya kar su je suna neman su su zo su same su a gida su yi musu ta'aziyya cewa wannan babu komai ba tare da kuma sun iyakance wasu kwanaki ba a sun dai zauna iya lokacin da suke ganin cewa yanzu galibi waɗanda duk za su yi musu ta'aziyya sun zo sun musu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana huɗu iya wanda suke zaton cewa za su yi musu ta'aziyya ba tare da wanda in ya zo ta'aziyya ba shi kuma zai rashe zamansa a gurin yana jiran a fito daga baki. To suka ce in da wannan sharadin ko ba za a yi wani abu na sabawa Allah ba a gurin suka ce ba wani abu ba akwai wanda suna da wannan ra'ayin a ciki akwai Sheikh Ibn Baz shi yana ga ba komai amma da wannan sharadin amma in aka hada biyun to dukansu babu wanda ya bada kofa wanda kuma galibi yanzu abin da yake faruwa kenan ba ɗayan ba ne wato kusan biyu ne dama suke haduwa to wannan babu wata kofa da wani malami ya bayar na da na yanzu suna maganar kana masu halattawa suna maganar cewa idan an yi wa mutum mutuwa yana iya zama a gida ko a masallacin kusa da gidansa don a zo a yi masa ta'aziyya masu yi masa ta'aziyya in sun zo za su yi masa ta'aziyya ne su tafi ba kuma za su rashi a gurin ba sai da har lokacin abinci ya yi kuma kowa ya rika kallon mai gida cewa to lokaci ya yi ya kamata a fito da wani abu kaga an fito wani gurin wallahi ban haka bambance shi da walima hadda su kek da lemo har a kawo a ce wanne ne zaka sha wato ana baka zaɓi ma a cikin abin yadda ka san walima ana biki ana wani ya zo wucewa ya ga ana ta ciye ciye da tanda tanda da lashe lashe da shaye shaye ya zo aka ya tsuguna shi ma aka kawo masa ya ciye 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 ƙoshi ya zo tashi ya ce to Allah maimaita mana shi a tsammaninsa walima ce ake wata walima ce ta farin ciki kaga zai yi addu'ar hana maimaita dan bai ga bambanci da walimar da yake zuwa ba to sai aka kwabe shi aka ce kai mai gidan ne ya rasu ce subhanallah ai shi bai sani ba to akwai gidan da aka yi mutuwa sai da aka shekara guda kullum taruwa ake a kuma gidan ci abinci wai saboda gadara a nuna cewa an isa in wani ya isa shi ma ya yi wa mamacinsa haka a nan Kano shekara guda aka yi ana zaman makoki kuma duk sanda ka je gurin lokacin abinci a zahari to za a kawo abinci to kaga kudaden magada ake cinyewa dan waye zai dau wannan nauyin kai da gani da kudin mai gidan ne da ya bari ko ƴaƴansa suke wannan facaka da kudin ba a raba gado ba to kusan malami ba wani malamin da ya bada wannan kofar inda ake magana shine zaman kawai ba tare da haduwa a yi taro ba wasu suka ce babu komai don a cikin wannan akwai sauƙaƙawa wato su masu zuwa ta'aziyya su zo su yi ta'aziyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashi sahabbai an je an yi ta'aziyya saboda haka a je a yi ta'aziyya ba laifi ba ne annabi ya kwashi sahabbansa sun je sun yi ta'aziyya su Usama da su Ubay ibn Ka'ab kaje sun yi ta'aziyya ga wani da ya rasu na haka ba laifi ba ne don an yi rasuwa ku je ku samu wanda aka yi rasuwa ku yi musu ta'aziyya ku yi musu addu'a ku yi masa mamacinsa addu'a shi kuma ku lallashe shi ku ba shi hakuri ku yi masa addu'a Allah ya ba shi juriya da hakuri na rashin da aka yi masa wannan babu komai amma zuwa a rashi har a dauko kaga a shekarun baya da ba Kano fi amma yanzu hadda Kano fi ake daukowa hadda kujeru yanzu kama a kasashen Larabawa ma za a dauko hadda su shayi da kahawa ana raba mutane da turare ana faffesa musu mata kuma su cika gida su mai da shi kamar gidan biki kaga mata sun shi kwalliya da gwalagwalai wai za ta tafi ta'aziyya kaga wannan ba wani malami da ya bada irin wannan dama saboda ka in za a dau abin sadda sadda to a dauke shi da sigar da su wadanda suka halatta abin suka fada amma wasu da dama su sun ce ba gaba sai ma kada ai wasu da dama kamar da na ga muku sun ce ma kada ai to wanda suka bada sassaucin ana iya yi to amma suna kafa sharadi da cewa na farko kada a ce za a rika kawo abinci daga gidan mamacin ana ci na biyu kada mutun ya je ya rashi ya zauna a nan ya ki tafiya watakila ma ma'aikaci ne ana biyan shi albashi ya ki zuwa wurin aikin sa saboda yana zaman makokin wani wanda maslaha ta al'umma za ta kukuce a rasa ta a dalilin wannan zaman nashi da zaman kada ayi zaman dirsha a kofar gidan mamaci sharadi na uku kada ayi wani abin da zai saba wa Allah a gurin ta hanyar ƙara tunawa mutum abinda zai ƙara sa masa bakin ciki don wasu in suka zauna banda ƙara tunzura zuciyar shi mamacin shi wanda aka mutu ba abinda zai shaka amma kai babban rashi kai wannan abu ne sauraka in ma ya manta abin sai su ƙara abin nan ka ga fa gidan nan dishi yake kaza yanzu shikenan ƙarasa wanda zai to sauraka sai ta tunzura shi maimakon abinda aka ce a taziya shi ne a tasliya ka lallashe shi ka nuna masa cewa ubangiji zai kawo masa madadi zai kawo masa canji zai kawo masa kaza ka nuna mamacinsa ya ji dadi ya mutu akan sunna ya mutu akan tafarki kana masa ana masa kyakkyawan fata wani abu ne da zai kwantar masa da a sai kai ta maganganu da su tunzura shi to kada ai irin wannan sharadi haka da in mata ne kada a samu niya a samu koke-koke ko a samu wani abin da zai saba wa Allah a haduwarsu to wannan shine waɗanda suka halatta abin suka sa waɗannan sharuɗin wanda duk ba abin su ba inda ake bin su illa gurare kaɗan wanda ba yawa saboda haka ba laifi dan ayo mutum mutuwa ya zauna da shi da waɗanda suke makusantansa domin mutane da zuci musu ta'aziya kuma ba tare da an yi taro ba dan shi kansa taron zaka ga cewa yanzu alfahari yake in gidan mai kuɗi ne kaga an cika amma in gidan talaka ne sai kaga sai ƴaƴansa ba a zama saboda in ka zauna kyama ba abin da zaka samu ba a zama amma in gidan mai kuɗi sai a cika to kaga duk wannan yana nuna cewa akwai wani abu ba magana taziya ce kawai ta ka mutane ba to shine malam yake cewa wa inna masunna abinda yake sunna an yusna li ahli almayyit fa ayi abinci akai musu ba a cinye nasu ba لأن مصيبتهم تشغلهم ده مصيبة تنا شغل تدسو سيكا قول دوكا شيء أكي إنهم وانا جداني نتلكا و مي جدا تلكني يا بري يا وسو مقوتا دا وسو دنجي جنشي واني رسوا لو تكايا أبنشي ميوا ستاي جدا أما كالشي با رأيو ستاكيو با ما سزاما مقوتي أكيو كافن كتشي بي سنشي نيو وانا أبنشي سنشي ما وانا مي جدا نيبري wanda ya kamata idan har akwai irin wannan taimakon ana kaiwa gidan to a bar musu dan su ci gaba da ci har Allah Ubangiji madaukakin sarki ya samu musu wata hanyar daban fa ma sai ka samu cewa koda an kai taimako kuma an cinye wasu ne za su zo su cinye su tafi su lianna musibatuhum tashghaluhum kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nu'iya ja'far ibn abi talib yayin da aka kai masa labarin mutuwar ja'far ibn abi talib لما استشهد بموتى لوكتين دا يي شهادة اياك موتى فقال سي النبي يشي اسنعوا لأهل جعفر طعاما كويموسو أبنشي كويو يعلن جدا جعفر أبنشي فقد جاءهم ما يشغلهم أبن دي شغل دا زريازو موسو واتوشين متوا دعاك أتيما كاموسو دا أبنشي دعاك سنة شي إذن أن يرسوا أبنوا كتيما كا وسومتا ننجدا دا أبن دا سوشي har lokacin da Allah madaukakin sarki zai yaye musu wannan damuwar da suka samu shiga cikin ta
wa hakaza ma yaf'alu qaumun akharuna yawm ashura'a min al-iktihali wal-iktidabi aw al-musafahati wal-iktisal fa huwa bid'atun aidan la asla laha wa lam yadhkurha ahad min al-a'immati al-mashhurin wa innama ruwiya fiha hadithu man iktasala yawm ashura'a من اكتسل يوم عاشوراء لم يمرض تلك السنة ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ونحو ذلك ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال صومه يكفر سنة. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنجى فيه موسى وقومه وأكرك فرعون وقومه. وروي أنه كان فيه حوادث الأمم. فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده فيه.
ملك وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراء من الاكتحال والاقتضاب أو المصافحة والاقتصاد. هكذا ينا لقى حرام أبن والسكي لنا عاشوراء سسا كلي ماتا سسا واتو lalle a hannayensu da kafafuwansu awul musafaha ko kuma a harare da gaisawa wal iktisali ko ay wanka fa huwa bid'atun aidan to wannan ma bid'a ce la asla laha ba ta da tushe ba ta da asali walam yadhkurha ahadun min al a'immatil mashhurina babu wani limani daga cikin shahararrun limamai da ya ambaci yin hakan wa innama ruwaya fiha hadithu man iktasala yawm al ashura abinda aka ruwaito game da wannan wani hadisi ne da yake cewa wanda ya wanka ranar Ashura lam yamrad tilka sana ba zai rashin lafiya ba tsawon wannan shekara. Wa man iktahala yawm Ashura wanda ya sa kwalli ranar Ashura lam yamrad zalika al'am tsawon wannan shekara ba zai ciwon ido ba. Wa nahu zalika da ire-iren waɗannan karilai. ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابنده يثبت دغ النبي صلى الله عليه وسلم انه صام يوم عاشوراء يا يعزمي على نار عاشوراء غوما غ محرم وامر بصيامه كما يؤمرني اعزمتي غوما غ المحرم وقال يجي صومه يكفر سنه عزمت رانر غوما غ محرم ينا كنكر ذيفي شكرا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم يثبت تشوا أن الله أنجى فيه موسى وقومه الله يسير دع نبي موسى دع متى ننسى أتشكم ونييني وأغرق فرعون وقومه يا نتمدى فرعون دع ننسى أتشكم ونييني. وروي الرويت أنه كان فيه حوادث الأمم شوى أتشكين سوى سمين أبوه سكفار أتشكين الأمم من سك قباته. فمن كرامة الحسين ينا لأتشكين كرامة دع الله وحسين رضي الله تعالى عنه أن الله جعل استشهاده فيه وبنج دياتن يا shahadar sa da yayi ta kasance a cikin wannan yini. To ana Ibn Taymiyyah bayan ya faɗi abinda wasu suke yi a ranar Ashura goma ga Muharram na bakin ciki da wato koke-koke da zagaye gari da dukan jiki da kirji da ainihin marin fuska da sunan bakin cikin mutuwar Husaini cewa wannan bid'a ce, ya sabawa abinda shi kansa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da abinda shi kansa Husaini yayi, ya saba musu, ba tafarki ne na mu'minai ba, ba tafarki ne na magabata na kwarai ba. Bayan ya gama wannan sai kuma ya dawo bangare na biyu, bangaren waɗanda su kuma suka ruwaito wasu hadisai baragurbi, wasu waɗanda ba su inganta ba, cewa dukkan wani wanda yayi wasu abubuwa na kwalliya ko na ciye-ciye a ranar Ashura kuma yana da wani lada na musamman da aka tanada masa. Ibn Taymiyyah ce wannan ma bid'a ce, sa kwalli ko ainihin yin lalle ko musafaha ana gaggaisawa ana murna kamar ranar Idi ko ayi wanka, ce duk wannan bid'a ne, ba shi da asali, addini bai zo da wannan ba, kuma babu wani malami cikin malaman farko mashuhurai da suka ambaci wannan. Ibn Taymiyyah cikin fatawansa yana maganar cewa bayan an kashe Husaini, mutane sun kasu bi wajen kirkiro wasu bid'o'i masu hannun riga. Bid'ar farko bid'ar nuna bakin ciki da takaici da ainihin ihu da koke-koke ranar Ashura da marin fuska da kwakwazo da kuka da zama da kishi da rera wasu waƙoƙi da zagaye gari da sunan tunawa da ranar da aka kashe Husaini, da kuma abinda wannan din yake haifarwa na zagin wasu magabata na kwarai da la'antarsu da shigar da wanda ba shi da laifi cikin masu laifi har ma ta kai a zagi magabatanmu na farko. A karanta wasu labarurruka na ƙarya a dangana su da kashe Sayyidina Husaini a ce a ranar suka faru. Ce to wanda ya kirkiro wannan burin sa bukatar sa shine ya kawo rarrabuwar kai a cikin al'ummar musulmi. Amma in ba haka ba, me zai sa duk shekara za a dauko wannan ranar ainihin a sa bakakin kaya ko a yi ta nuna bakin ciki ko har ma a rika zubar da jini a cikin wannan rana, ana fasa jiki da bulala ko ana fasa jiki da ainihin wuka domin a zubar da jini a tuna wai jinin Sayyidina Husain da ya zuba. To wannan abinda yake ake kokarin a yi a nan shine ƙara samar da farraka a cikin musulmi, a kuma rika girmama wani abu da ya zo ya wuce, sannan kuma a je ana bauta wa kaburbura. Wanda bid'ar farko kenan. Bid'a ta biyu, bid'ar waɗanda suke nuna farin ciki da walwala da raba alewa da yalwata wa iyali ranar kashe Sayyidina Husaini. Wanda ya faru, inji Ibn Taymiyyah ya ce saboda a Kufa akwai mutane ɓangarori guda biyu. Akwai ɓangaren waɗanda suke cewa mu ƴan tabutan Ahlul Bait ne, mu rundunar Ahlul Bait ne, wanda Al-Mukhtar Ibn Abi Ubayd Al-Mutanaffi Al-Kazzab, wani da ake kira Al-Mukhtar Ibn Abi Ubayd Al-Thaqafi, wanda ya yi da'awar annabci kuma magaryaci yake jagoranci, shi yana jagorancin waɗanda su wasu ƴan Ahlul Bait ne, amma fa shi mutumin nan yana cikin waɗanda suka yi ƙaryar da'awar annabci, ya ce shi ma annabi ne. Wanda da ƙarshe Mus'ab Ibn Zubair ya kashe shi. Wannan ɓangaren sa kenan. Sai ɓangaren wanda su kuma suke nuna ƙiyayyarsu da gabansu ga Ahlul Bait, daga cikinsu akwai Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, dukkaninsu ƴan Saqif, abin nan daga ƙabilar Saqif ne, daga Ta'ifa suke, da shi Abu Ubayd abin nan Al-Mukhtar Ibn Abi Ubayd Al-Thaqafi. Abu Ubayd Al-Thaqafi sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, babba wanda kuma ya yi abubuwa na bajinta a musulunci, amma ɗansa Al-Mukhtar ya bata rawarsa da tsalle, ya bata sunansa, ya yi abinda har alkiyama ta tashi ana faɗarsa na takaici, kuma da ya yi da'awar annabci, shi annabi ne, ya yi da'awar ana masa wahayi, ya yi da'awar kaza, ya yi da'awar kaza, kuma yana yin wannan har ila da sunan shi'anci, ya fake da aƙida shi'a cewa shi yana daga cikin waɗanda suke son Ahlul Bait da taimaka musu. Saboda haka ya jagoranci ya yaƙi da dama domin ganin ya murƙushe daular Abdullahi Ibn Zubair a Iraki. Ƙarshe dai a wajen yaƙi an kashe shi. Sai shi kuma wancan wanda shi kuma ta ɓangare guda yana adawa da wannan gidan, shi ne Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, shi ma dai ɗan Saqif ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su, ya yi magana su biyu, ce za a samu wasu mutane sai kunu fi ummati kazzabun wa mubir, za a samu makaryaci, za a samu kuma mai halaka mutane, mai kisa, mai son tsotsar jinin jama'a. Al-Kazzab ne, sai gashi an ganshi shi ne Al-Mukhtar Ibn Abi Umayr. Al-Mubir ɗin kuma mai halakar da jama'a sai gashi an ganshi ne Al-Hajjaj. Dukkaninsu sun fito daga Saqif. To saboda haka da waɗannan suka kirkiro bid'ar kambama ranar mutuwar Husaini, su kuma waɗancan sai suka kirkiro bid'ar nuna farin ciki da kashe Sayyidina Husaini. Kaga an yi ƙoƙarin yaƙar bid'a da bid'a. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce wala turaddul bid'a bil bid'a. Ba a yaƙar bid'a da bid'a. Abinda ake yi ana yaƙar bid'a ne ta hanyar kafa sunna. Izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Haka ake, amma ba a izalatul bid'a wa iqamatul bid'a, ba za ta yi ba. To waɗannan sun zo da bid'a, waɗannan kuma suka zo da wata bid'a da suka yi hannu riga. In aka yi bid'a to sunna za a kawo, ita ce za ta yaƙi wannan bid'a. Bid'a da sunna da za ta yaƙi wannan bid'ar ta nuna wato koke-koke da ife-ife da mare-mare a ranar kashe Husaini, sunna da za ta yaƙi wannan ita ce sunna da ta zo a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce sunna da ta zo a cikin Al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne abinda aka shar'anta wa mu'mini ya faɗa, amma ba a shar'anta masa ya bi gari ya sa bakakin kaya na yawo ba. To Ibn Taymiyyah ya yi wannan maganganu, ya yi irin wannan magana ta shi tana cikin Minhajus Sunna, yayi irin ta a cikin ittiba'u siratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim. To shi ne malam Ibn Taymiyyah ya kawo daga cikin irin hadisan da aka ruwaito dan karfafar wannan bid'a ta biyu. Hadisin man ittasala yawma ashura lam yamrad tilka sana, wanda duk yayi wanka ranar ashura to wai ba zai yi cuta a wannan shekarar ba, ko wanda ya sa abin nan ya sa kwalli a ranar ashura ba zai ciwo ido ba a wannan shekarar. Hadisi yana cikin al-mawdu'at, wato hadisan ƙarya, littafin da Ibn Jawzi ya rubuta ya sa masa suna al-mawdu'at, wato hadisan ƙarya. Hadisin an jingina shi zuwa ga Abu Huraira, amma inji Ibn Jawzi ya ce ba wani mai hankalin da zai yi shakka akan wannan hadisi na ƙarya ne. Haka nan shi ma Suyuti a cikin al-Ali al-Masnu'a ya kawo shi, kuma shi ma ya hukunta masa da cewa hadisi ne na ƙarya. Ibn al-Jawzi ya kawo bangaren sa na biyu, man ittahala yawma ashura lam yarmad dhalika al-am, ta hanyar jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas, har al-Hakim Ibn Abdullahi an-Naysaburi, al-Hakim Abu Abdullahi an-Naysaburi yake cewa ana abrau ila Allah min uhdati Juwaybir, ba ruwa na da wannan abinda Juwaybir shine wanda ake tuhuma da hadisin, ce ba ina wato barranta, ina neman kufuta a wajen Allah daga wannan abinda Juwaybir ya kisa. Wal ittihadi yawma ashura, da yin sa kwalli ranar ashura, wato ce ranar da wasu jahili suke kira ranar cika ciki, wato ranar cika ciki, har ma kaga an bar wani abu na layya, naman layya a kicinsa, wato wajen jeladin nan sai a rafe ta a gida, yara na so a soya musu su ci amma an ƙi soyawa, wai sai ranar cika ciki. To cika cikin nan ba abu ne mai kyau ba, ba ce ranar ka cika ciki ba, ranar ta aka kai azumi ma, wanda aka ce azumi ya kuma ce cika ciki. To karanta waɗannan hadisai da mutanen mu suka zanci hadisai ne, kamar annabi din ya faɗa, har ana cewa ma annabi ya ce wanda ya yalwata wa iyalansa a wannan rana Ubangiji zai yalwata masa arzikinsa tsawon shekara. To kuma mu mutanen mu duk inda aka ce za a yalwata maka arzikinka shikenan, kuma sai ka karkata gurin ba tare da bincike ka ji abin da aka faɗa din haka yake ko ba haka yake ba. Na haka ganin kamar hadisi ne sai sa aka karkata, wanda kuma hadisi ne na ainihin waɗanda suke gaba da Ahlul Baiti. Da haka sunna sai ba su yadda da duka ɓangaren biyu ba, ba su yadda da maganar bikin ranar Husainiya ba, ba su kuma yadda da cika ciki ba. Saboda haka abinda annabi ya ce a yi shi ne a yi azumi. Shi ne Ibn Taymiyyah ya ce walakin alladhi sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sama yawm ashura, annabi ya yi azumin ranar ashura, bai kuma alakanta azuminsa da ranar ashura ba da kashe Husaini. Ya kamata a fahimci wannan dan kada wani ya zo ce to ai annabi ba ya yi ashura saboda ya san a lokacin za a kashe Husaini, a'a ya zo ya samu mutanen abin da Yahudawa a Madina suna azumin wannan rana a lokacin ba a farlanta azumin Ramadan ba. Da ya zo ya ga suna yin wannan azumin ya tambaye su ya ce da su ma hazal yawmin ladhi tasumuna, wace rana ce wannan da kuke azumta? Sai suka ce haza yawmun azim anjallahu fihi Musa wa qaumuhu, wannan babbar rana ce a ciki Allah ya tsirar da annabi Musa da mutanansa. Wa gharraqa fir'auna wa qaumuhu, ya nitsar da fir'auna da mutanansa. Fasamahu Musa shukran, annabi Musa ya azumce shi domin godiya. Fa nahnu nasubuhu, da haka mu ma muna yin azumi a wannan ranar. Sai manzo Allah ya ce fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum, min fi ku cancantar annabi Musa, da haka annabi Musa namu ne ba naku ba. Fasamahu Rasulullah wa amara bi siyamihi, anan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muwafaqa da wani aiki na ahlul kitab, ya zo ya samu ahlul kitab akan wani aiki ya yi muwafaqa da su akan wannan aiki. Shi yasa Ibn Taymiyyah cikin littafin sa Iqtida'u Siratul Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim, littafin da ya gina shi akan batun akan matsalar sabawa waɗanda suke ba musulmi ba a cikin ayyuka, sai yake cewa ayyukan da ahlul kitabi suke yi da sunan addini ko da sunan al'ada sun kasu gida uku. Akwai wanda yake an shar'anta musu, wato an shar'anta shi a addininmu, wato addininmu ya yarda mu yi. su ma kuma an yarda su yi, ko dai an tabbatar da cewa an yarda su yi, ko kuma a su suna yi ba a sani ba, an shara'anta musu ba shi, amma dai suna yi, mu kuma shara'a ta zo mana da shi. Wannan kaso na farko kenan. Kaso na biyu, wanda da an shara'anta sannan daga baya aka soke, wato an shara'anta musu amma kuma daga baya Al-Qur'ani ya zo ya soke wannan abin, aka ce to yanzu ba shari'a bane. Kaso na uku, wanda kwata-kwata ma ba a shara'anta shi ba, su ne suka kirkiro shi. To waɗannan ayyukan ahlul kitabi, sawa'un na addini ko na al'ada, na ibada ko na al'ada, ko wanda suke gaure da ibada da al'ada, sun kasu gida uku, ba sa fita da kashi kaso uku din nan. Abinda mu ma an yarda shari'a ne mu yi, su ma kuma suna yi, sawa'un shari'a ce ta sa su ko ba ta sa, suna da yi. Abu na biyu, wanda shari'a ce ta ce su yi amma kuma Qur'ani ya zo ya soke shi. Abu na uku, wanda daman can ba a ma shari'anta musu ba, su suka kirkiro shi suke yi. To shi ne Ibn Taymiyya yake cewa aikin kaso na farko, wanda shari'a ce ga duka bangare, wato shari'a ce ta duka bangarorin biyu, shari'a ce a addinin ahlul kitab, shari'a ce a musulunci, kamar sawmu ashura din nan musulunci ya zo tabbatar da shi, don haka shari'a ce a musulunci, kuma gashi su ma suna yi, sun ce annabi Musa ya yi, haka ya zama shari'a. Sawa'un yadda suka faɗa din haka ne ko ba haka bane, shi dai abin ya zama shari'a. Annabi ya tabbatar da magana cewa a cikinsa ne aka tsirar da annabi Musa alaihi salam, aka kuma halaka Fir'auna da shi da mutanensa. To anan, duk da an shari'anta mana, amma ana so mu saba musu wajen kaifiya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ya sai yace mu yi azumin tasu'a, mu hada da Ashura, wato bi tara bi goma, dan ya zama akwai sabawa da yadda su suke yi. Annabi yana son saba ahlul kitab, ce mai tara mai goma, a yace la in ishtu ila qabil la subanna tahid, kamar yadda a sallah aka shar'anta mana wasu abubuwa a sallah wanda su ba sa yi, kamar fadar amin ba sa fada, ce mu karanta fatiha mu ce amin, kamar sallah da takalmi su ba sa yi, haramun ne, mu aka shar'anta mana abubuwa da yawa, aka shar'anta mana mu yi dan mu samu saba musu a cikin asalin sallah, haka nan a cikin azumi, yadda suke azumi ba ka muke azumi, duk da cewa an shar'anta musu azumi, mu ma an shar'anta mana, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, amma aka sassaba yadda za mu yi azumin ya zama ya saba da nasu, su azumin su ba sahur, mu kuma azumin mu da sahur, su azumin su ba gaggauta buɗe baki sai duhu yayi, mu kuma aka ce mu saba musu mu gaggauta buɗe baki, mu jinkirta sahur. Kaga duk waɗannan abubuwa ne da an shara'anta, amma kuma mu an nemi mu saba musu a wajen wannan. Sai wanda kaso na biyu, wanda an shara'anta musu amma daga baya aka soke gaba ɗaya, kamar hana aiki ran asabar. Hana aiki ran asabar, kaga shari'a a shara'ance su an hana su yin aiki ran asabar. Mu kuma da musulunci ya zo sai aka soke wannan, babu maganar shari'anta hana shari'a, kamar haramta musu wasu abubuwa na dabbobi, aka haramta musu cin kitse, mu kuma aka halatta mana mu yi amfani da kitse. To kaga shari'a su ce da farko, amma kuma musulunci ya shafe ta. To kaga anan haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su. Haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su a cikin wannan abin da musulunci ya dawo ya soke shi. Sannan kaso na uku shi ne wanda ma kwata-kwata ba a ma shara'anta musu ba, kawai su suka ga dama suka kirkire shi, babu wani annabi da ya taɓa zuwa da wannan shari'a. To kaga anan ya fi muni kwarai da gaskiya, ce ka yi koyi da wani abin da su ma a shari'a su babu shi. To wannan shi ne kamar mutum ya koyi da su, suna yin maulidi to mamura mun maulidi, kaga su waye sa ba wanda ya sa, kamar Kirista zai maulidin annabi Isa waye sa shi, akai waye sa shi ba wanda ya sa shi, sai ka zo ka ce to ya za a shi ya girmama annabinsa, ni ba zan girmama nawa ba, sai ka kira ka kurkure shi a zo ana rijayya da kai kana kawo wannan hujjar. To wannan ka san gaba ɗaya ma ai haramun ne, shi ma ba a sa shi ba, ballantana kai koyi da shi, ko an sa shi kai in ba sa ka ba za ka yi koyi da shi ba, ba za ka yi koyi da shi matukar kai shari'ar ka ba ta zo da wannan ba. To ya kamata a fahimci wannan, wato ba wai duka wani abu wanda ahlul kitabi suka yi ba shari'a ta hana, a shari'ata yadda kai shari'ata yadda kai ko da kuwa da can suna yi idan har shari'ata zo ta yi amince to kana iya kai in ba ta amince ba ko ta soke abin ko ko su ma ba shari'a ba shari'a su bace to wannan haramun ne kace za ka yi wannan abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna azumin ranar ashura suka ce a ciki Allah ya firar da annabi Musa da mutanansa ya haraka fir'auna da mutanansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan tunda yana cewa nahnu ahqqu bi wa aula bi Musa minkum mun fi ku cancantar annabi Musa alaihi salam don haka sai ya azumin wannan ranar to zaka ga masu halatta wato taron maulidi suna yin hujja da wannan su ce to gashi saboda tuna wannan ranar annabi ya ce aya na farko dai su fahimci cewa abinda duk annabi ya zama shari'a abinda annabi bai yi ba da suna addini bai zama shari'a ba man amila alai amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi mai shar'antawa ne yanzu da a ce wani ne ba annabi ba kamar a ce Abubakar da Umar da waye sai ka ce to anan ga Abubakar da Umar yayi wani abin da annabi bai yi ba kuma ya zama shari'a to nan annabin ne da kansa shi kuma an riga an bashi shari'a abinda duk ya aikata ko yayi umarni da shi shari'a ne saboda kaga ba za ka zo kai kiyasan kanka ba ka ce kai ma tunda yayi to kai ma kana da wannan asoratin sai kai anan kana gwada kanka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan dan abu na biyu anan ba maganar maulidin wani ake ba ba haihuwar wani ake magana ana magana an tsere da annabi Musa a wannan ranar an halaka fir'auna annabi yayi azumi ba wai yayi gangami yayi taro aka yi na kasidu aka yi wake-wake aka yi lashe-lashe da ciye-ciye ba wannan yayi ba annabi tara sahabbansa bai ce ku zo kai da aka tara mutane ne a zo a yi wasu wake-wake da abin nan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi ranar litinin a cikin bayanan da ya ce a ciki aka haife ni saboda haka kai ma in kana so kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dilli sunan kai azumi ba sai shekara ta zagayo ba a cikin kwana 360 kai sau daya shi ma kuma wani abin da za ka yi na rakashewa da holewa ba wai azumi ba kaga anan an yi hannun riga da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bai hada abin da rabiul awwal ba sai rabiul awwal sai lanar litinin aka tambaye shi yace fihi wulidtu fihi zu'un a ciki aka haife ni a ciki aka aiko ni saboda ka in kana so ka yi koyi da shi ka je ka kira shi ma maulidi amma yi azumin in kana so da azumin ka na ranar litinin da ka ce masa maulidi sunan ba shi ne abin dubawa ba ya dace da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko bai dace ba amma ka zo ka yi hannun riga da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sai a shekara guda a sai a kwana 360 za ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya shi ma wani biki ne za a yi a sawa yara sababbin kaya a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake kaga wannan ba bai dace da aiki na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske ba to shi ne malai ya ce waru ya annahu kana fi hawadith al-umam a cikinsa an ruwaito sai da ruwaya ce kawai wacce ke ta masu tarihi ba ruwaya ba ce da tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin sausu manyan abubuwa sun faru a cikin al'ummomi famin karamatul husayn annallaha ja'ala istishhadahu fihi Allah ya sanya shahadar husayn a cikin wannan rana don karrama shi wato don karrama shi gashi annabi Musa alaihi salam a cikin ta Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwa ta tsirar da shi daga fir'auna shi ma kuma Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwa ta ainihin bashi shahada a cikin wannan rana da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa ƙarin bayani game da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa addinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ummatihi yace me yake nufi da nasiha a cikin wannan hadisi yadda malamai suka yi magana nasiha ga Allah
akwai yadda ake yin ta nasiha ga manzon Allah, akwai yadda ake yin ta nasiha ga littafin Allah daban, yadda kuma ake nasiha ga shugabanni da kuma sauran daukakin musulmi gaba daya. Sauraka nasiha ga Allah, tabbatarwa da Allah haƙa sifofinsa na kwarai, tabbatarwa da Allah sifofinsa da ya sifanta kansa da su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su, da sanin haƙoƙinsa a kanka. Wannan shine nasiha ga Allah. Nasiha ga manzon Allah, sanin haƙoƙin manzo sallallahu alaihi wa sallam, da girmama shi, da yi masa da'a, da barin abin da ya hana, da gaskata shi cikin abin da ya bada labari, da tabbatar da sunnarsa da yada ta. Wannan duk yana daga cikin nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa sallam. Nasiha ga littafin Allah, girmama shi, da karanta shi, da aiki da abin da ya kunsa. Wannan da cikin nasiha ga littafin Allah. Nasiha ga shugabanni, yi musu da'a akan abin da bai saba wa shari'a ba, yi musu nasiha akan abin da ya saba wa shari'a, da gaya musu gaskiya ita yadda ta hanyar da ta dace. Duk wannan yana daga cikin nasiha ga shugabanni. Nasiha ga sauran musulmi shi nasiha kaga dan uwanka yayin da kaga yayi ba daidai ba, ka jashi kai mata nasiha cikin kalmomi masu taushi, ba cikin wato kausasa maganganu ba, ba kuma kai kokarin wato yin kunya ta shi ba da yaga masa tuna a cikin jama'a. Da zamanin da nasiha ce da zaka yi masa take nuna soyayya. Saboda haka nasiha da ta zo a cikin wannan hadisi ta kunshi dukkan rayuwar musulmi gaba daya, tun daga tauhidi har zamantakewa ta tsakanin mutum da mutum. Shi yasa Annabi yace addinun nasiha. Kaga kenan babu wani abu da aka bari na addini face ya shiga karkashin wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Idan wani babban mutum ya mutu, akan yi sanarwa a rediyo ko a talabijin, kuma akan lissafo mukaman shi mamacin, shin yin haka ya halatta? Da yawa daga cikin malamai suna ambaton wannan cikin na'yul al-muharram. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na'yul bayyi. Na'yul bayyi shine watsa labarin mutuwa. Annabi ya hana wannan cikin hadisi da yawa da suka zo akan wannan. Malamai sun yi ta bayanai wajen fadar meye, wani irin labari ne aka yadda a bayar, wani irin na'yu ne aka yadda a yi. Za mu ga a hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi. Na'a, kaga ya bada labarin mutuwar Najashi. To kuma a wasu hadisi na'a an-na'i, Annabi ya hana bada labarin mutuwa. To haka malamai suke hada tsakanin aikinsa da kuma abin da ya faɗa na hani, cewa an yadda a bada labarin mutuwa wato ga waɗanda ake so don a haɗu a samu waɗanda za su yi masa jana'iza, su kai shi makwancinsa. Wato a sanar da iyakokin waɗanda aka san za a buƙace su, kuma a samu alal aƙalla sahu ukun da ake so a samu ta hanyar wannan. Amma abinda ya wuce haka, to bai halatta ba. Abinda ya wuce buƙata, to wannan ya shiga cikin annayul muharram da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Shi yasa za ka ga a cikin ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Albani duk ya kawo waɗannan maganganu na malamai wanda suka yi bisa doron waɗannan hadisai, cewa bai dace ba, bai dace irin wannan ba. Shi yasa shi yana daga cikin wasiyoyin da shi mai ahkamul jana'iz shi Nasiruddin Albani ya bari a cikin wasiyarsa da ya bari, yana cewa idan ya rasu kada a yaɗa labarin, a sanar da maƙota da 'yan unguwa na kurkusa a zo a yi masa jana'iza. Saboda kada a shiga cikin abin da shari'a ta hana. Kaga a nan ba batun a kai rediyo ko a kai jarida ko a tallata. Iya waɗanda suka abin nan, a sanar da su. Amma duk da haka da yake Allah ya zuba masa wato kabuli, duk da ba a yi na'ayu ɗin ba, ya aka yi labarin sai ya fantsama. Irin mutanen da suka raka gawarsa ana faɗar cewa dubin nai ne, tare da cewa an tabbaka wannan wasiyar da ya faɗa. Cikin wasiyarsa akwai a gaggauta kai shi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ana san yana daga cikin haƙƙin mamaci mumini a gaggauta kai shi. To duk da an yi wannan, amma mutane sun cika. To wanda Allah maɗaukakin sarki ya so ya tara masa jama'a, ba ma sai an yi na'ayin ba, Allah da ikon sa da hanyar da ya ga dama sai ka ga jama'a sun taru. Saboda haka ba wai birgewa bane wannan. Ba wai birgewa bane. In bayan an yi jana'izar mutum ne an kai shi kabarin sa dan dai kuma a sanar mutane su san cewa wani Allah ya masa rasuwa wannan ba wani abu. Bayan an riga an yi abin nan. Ba da labarin kamar zo karatu a ce wannan wani ya Allah ya masa rasuwa ai masa addu'a wannan ba komai bane. Amma lokacin da ya rasu din domin a jahiliya suka yi alfahari da wannan na'ayi to musulunci da yazo sai ya hada saboda haka abin abin sai ka ga wasu wurare har jinkirta jana'izar ake wai saboda labarin ya isa ko ina ko ka ji wani yana rigima wai ya ba a sanar da su ba wanda kuma ba sharadi ba ne in an yi rasuwa nan take kowa sai ya sani in ya sani ta wata hanyar da ba a tsara ta ba shi kenan ba komai. Amma a tsara wai hanyar da za a yi ta har ma ta kai cewa wai ana kan jaridun da za su fito gobe su fito da labarin sai a jinkirta jana'izar sai an buga a jarida a cikin jarida kuma a ce a yau karfe kaza za a yi jana'izar kaga wannan duk an saba wa musulunci a wannan haka duba littafin Nailul Awfar a kitabul jana'iz ya yi doguwar magana akan wannan matsala din wanda ya ce idan na ɗauki harami ko haramar hajji a cikin jirgi na sa irami don kaucewa yin harama a Jidda to daga isa Jidda sai aka ce za a wuce Madina ni kuma na riga na yi harama a baya to ya zan yi shi kenan harama ka ba a warware ta kuma shi abinda zai sa ka warware ta shine in ka gama umara ka in mai tabattu'i ne ko ka gama hajjin ka in mai ifradi ne ba aka ce to tunda yanzu za a bi ta Madina ba shi kenan na dawo kamar kowa in ka dauki haraman nan sai ka dauke ta saboda ka sai kai hakuri ka san cewa a cikin ibada kake wanda yake cikin ibada yana cikin lada sai kai hakuri ka abin nan galibi akan sani ga masu bibiyar abubuwa akan san cewa yanzu an rufe hanyar Madina galibi akan samu wannan labarin amma wanda yake can kauye kaga ba zai sani ba amma dai wanda yake wayayye yana bibiyar abubuwa radio kullun ana fadar me alhazai suke ciki zaka ji cewa an sanar ana sanarwa akan ce ranar kaza za a rufe tun kafin ranar ma ta zo sai a ce maka 4 ga Zulkaida wato 4 ga watan Zulhijja 4 ga watan Zulhijja za a rufe hanyar zuwa Madina to dama an riga an sani su kansu ma'aikata suna zuwa da alazai sun san wucewa za su yi da su Makka duk da cewa akwai wayayyu yan gari waɗanda su an kai su za su zame su hau jirgi su tafi tunda ana rufe hanyar ƙasa ne da ita ce ta yaku bayi kowa zai iya zuwa amma hanyar sama ba kowa ma ya san yadda zai je iyako da yake tikiti ba kuma ya zai yi wata kila ma baya jin larabci ya zai ce mai sunan tikiti da larabci ya zai yi bukin waye saboda haka ya kore ya cigiya shi ya shiga rububi to amma wasu wayayyu da suke nuna yan garanci to za su zagaye sun san hanyar da za su bi su je su yanki tikiti wannan ba a rufe ta saboda ba masu bin ta ba yawa dan ba a so ne a je a tushe a Madina din gidaje sun cika abubuwa sun yi ana so a kada mutane zuwa Makka saboda haka in har ka riga ka yi harama saboda ka san kana tawakkulin cewa za a wuce da ku abin nan dan kun makara ku ne jiragen karshe karshe sai kuma wani canji ya samu aka ce za a tafi kenan sai ka kura da ihramin ka kai ta fama Allah ya baka lada mace ce idan ta samu ciki sai rashin lafiya kai ta samun ta to shine yanzu tana da ciki to ko ta iya shan magani don kada ta haihu ko koya za ta yi to ban sani ba ta iya shan magani ta barar da cikin yake nufi ko ko za a iya shan magani nan gaba in dai ta barar da ciki ne bai halatta ba ta yi haƙuri tunda har ta yi sake ta samu cikin sai ta yi haƙuri har Allah ya sauke ta lafiya ta yi ta addu'a idan kuma yana nufin za ta iya tsara tazarar haihuwa ta wannan mun sha faɗa cewa wannan babu laifi ta tsara tazarar haihuwa daga haihuwa zuwa haihuwa shekara biyu shekara uku wannan duk ba wani abu abinda aka hana shine ta yi yadda haihuwar gaba ɗaya za ta dakata kuma ba tare da larurar da za ta sa haka ba akwai larurar da za ta sa haka idan mace misali ana an ga cewa a wajen haihuwa tana shan wahalar da dakkar take haihuwa ce in ta sake yin ciki ana tsoron wannan ya zama ajalinta saboda irin ganin yadda ta yi ko kuma irin waɗanda ake wa CS an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu ce duk inda za a yanka a cikin an yanka don haka yanzu sai dai in yanka yanka za a yi to kuma ba a ba ta haka to sai a ce to shikenan wannan ta hakura da haihuwa saboda zai zama kuma hadari a rayuwarta to in akwai wannan za a iya dakatar da haihuwar gaba daya amma in ba wannan kawai saboda boko ko su ba sa son gidansu yanzu yayi kazanta ba a san yara da yawa za su lalata gida ko kuma a'a kudin makarantar su saboda haka kwaya biyu ko uku kawai ake so a gani daga su kuma shikenan an kulle kofa to wannan haramun ne an koma jahiliya wannan bai halatta ba wanda yace yana son karin bayani akan hadisin inna lil qabri dharfa law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az wannan hadisi yana nuna falalar sa'd ibn mu'az sayyidul aus wanda yayi shahada a ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab aka harbe shi ya rasu yayi shahada a dalilin wannan harbin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin falalarsa da manaƙibinsa da yake faɗa yace innal qabri dhamma wato qabri yana matsar dukkan wani da za a kai shi cikin sa launa jaminha ahad da akwai wanda zai tsira daga wannan matsar lana jaminha sa'd ibn mu'az da sa'd shi zai tsira wato kaga kenan ba wanda zai tsira wannan wani jarraba ce ubangiji yake yi wa dukkan wani mamaci a cikin kabari mutumin da ihtazza arshur rahman li mautihi arshin ubangiji sai da ya girgiza saboda mutuwarsa amma duk da haka nabi ya ce sai ya ji wannan matsar daga baya kuma a yalwata masa kabarinsa waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi